maladiya shekara 2026 mun hada wannan unguwa ta tudun wada a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da muhadara na gwarin sallah a karkashin Darul Hadis na Kariya Dambam wanda muftin Dambam Dr. Tijjalilawan yake jagoranta kuma muna masa lalimar habin da zuwa da kuma zama a kujera domin gabatar da karatu kuma yadda aka tsara na gwarin sallah ba tare da bata lokaci ba garin kan cewa lokacin ya riga da ya tafi kuma malam ya riga da ya zauna zan mika abin karatu ga shi malam mu ba shi dama domin gabatar da abin da yake ya tara mu a wannan wuri din Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du fana daga hadisi kitabullah wa khairul huda hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulli bid'atin dalala wa da yan uwa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to muna godewa Allah madaukakin sarki bai rahama mai jin kai wanda a cikin ikonsa da rahamansa ya sa muna daga cikin rayayyu har zuwa wannan lokaci mai albarka. Okay, kasu.
To ka da kamera. Ko mi kamera. Sauchin da ba.
Saba al'adance na goren sallah kuma yau Allah barkake yake ya kawo mu wannan wuri to muna fata Allah barkake take sa wannan taro ya zama alkhairi a gare mu topic din da aka ce za a yi magana a kansa a wannan wuri shine menene malam dare topic din
tsayar da kyakkyawar manufa a rayuwa da addini
tsayar da kyakkyawar manufa a rayuwa da addini tsayar da kyakkyawar manufa a rayuwa da addini ma'ana rayuwar duniya da kuma addinin mu musulmai to in mun lura da wannan topic din ana bukatan kenan bukatar musulmi ya tsayar da kyakkyawar manufa a rayuwarsa ta duniya ya sai da kyakkyawar manufa a rayuwarsa ta lahira. Don haka abubuwa dai guda biyu wanda ake so a hada su a lokaci daya kuma a gudanar da su. A yanzu dai muna raye a duniya kuma gobe muna lahira. Ba haka mu neman duniya ba, kamar yadda kuma ba cikar mu neman lahira ba. Duk da cewa manufar halittar mu shine gota wa Allah mu da kuke sarki, kamar yadda Al-Qur'ani ya nuna mu samu guzuri na tafiya ranar lahira. To amma duk da haka, tunda a duniyar muke, addinin namu ba zai tafi ba har sai in mun samu rayuwa da take da kyau kuma ingantacciya. Don haka neman duniya din sai ya zama laruri shi ma a gare mu. Malamai usul suka ce abinda duka wajibi baya tabbata sai da shi, to shi ma wajibi ne. Ba zai yi mutum ya sallah ba sai ya ci abinci, don haka cin abinci ya zama wajibi ne. Ba zai yi mutum ya sallah ba sai da sutura a jikinsa, don haka neman sutura da mutum zai saka wajibi ne. Mutum ba zai yi sallah ba sai da lafiya, don haka neman lafiya shi ma wajibi ne. Don haka duk abin da za mu yi a duniya na neman lahirar mu ba zai yi ba sai muna da yanayi na yinsa wanda zai gudana ta hanya wadda take mafi kyau. Don haka duk neman abin da zai zama ya ba mu kariya don wannan abin ya tabbata, to shi ma ya zama wajibi. Ina ga wannan shine dalilin da yasa aka ba da shawarar wannan tafi cewa sai da kyakkyawar manufa a rayuwar duniya da kuma kyakkyawar manufa wato kinan da lahira. Wa taqifi ma atakallahu daral akhira wa la tansa nasibaka minad dunya. So da kake nan wayannan abubuwa guda biyu haka za hada. Idan mutum ya karkata zuwa ga daya ya bar daya, za a iya samun tasgaroto su gurare daban-daban, amma ana buƙatar mutum ya striking balance ta yadda koda ya karkata zuwa ga daya ba zai jirkita dayan ba. Wannan shine abin da ake buƙata ga dan musulmi. Akan wannan Allah wa daga gizarki ya yi mana bayani abubuwan nan guda biyu a cikin suratul Isra. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama islaha mazmuma madhura. Duk wanda ya kasance mai gaggawa yake nema, yake nufi yuridul ajilata, yana nufin mai gaggawa ita ce duniya, shikenan sai mu gaggauta sai mu bashi. Amma liman nuridu ga wanda muke nufin mu bashi dai, idan ya zama ita ce karshen manufarsa, to daga baya kuma ja'alna lahu jahannama islaha, sai mu sanya masa wutar jahannama ita ce makoman da zai shiga wato kenan. Saboda shi ya yi fokusin rayuwarsa a duniyar kawai, bai sai ya nemi lahira ba. Can Allah madaukakin sarki cewa wa taqifi ma atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, biyu aka ce ka hada, to shi kuma sai zama ɗaya yake so, yake nan sai ba shi ladarsa a duniya. Sannan sai ya ce wa man aradal akhirata, wanda kuma ta ƙarshen yake nufi ita ce lahira, sai ya ce wa sa'alaha sa'ayaha, yayi aiki dan ita lahirar. Fa ulaika kana sa'ayuhum mashkuran, wannan aikin su abun a yabe shi ne. Allah ba da kuke saki ya yabe wannan aiki nasa. To saboda haka yanzu anan ayoyi guda biyu sun nuna mana cewa mutane kowa da manufarsa, akwai wanda duniya yake so, akwai wanda lahira yake so, akwai kuma wanda yace a hada masa duka biyu, yana son wannan yana son wancan. Don haka anan zai yi aiki, a can zai yi aiki ta yadda wato kenan ba zai da sadaka guda biyun ba, kuma shi ne zai tsara wa kansa hakan din. Alkur'ani ya ce man kana yuridul ajilata, wanda yake nufin ta duniya magaggauciya kenan, ya ce ajalla da kuma yamma na shawo, to za mu gaggauta masa ba shi gargada abin da muke so kenan. Anan gargadan kokarin da mutum ya yi a duniya, gwargwadon yadda zai samu duniyar kenan. ko babu wanda zai kokari ya sami duniya face Allah madaukakin sarki ya gaggauta masa abin nasa wato kenan a gidan duniya wannan ba sai lalle wato kenan abin nan ba a ko menene na rayuwa ba kuma sai lalle musulmi ba musulmi da wanda ba musulmi ba in dai kai aiki mai kyau dan neman duniya to Allah madaukakin sarki zai baka duniyar sai dai in ka kauce akan wato kenan hanyar sannan zai baka sakamako a duniya shi yasa za ku ga sau da yawa mutum in ya mutu inda yayi aiki mai kyau dan al'ummarsa ta ci gaba to dole zai bar wani tasiri a gidan duniya wanda mutane za su yabe shi daga mutum an ware titi an kira shi da sunansa ko wata makaranta a kira shi da sunanta ko kuma wani ma'aikata ko wani abu makamancin wannan ko wani asibiti da sauran irin waɗannan da a samu dai wani abin da za a riga tuno shi a tarihance to ai hoton sa jikin kudi ko wani abu yuridul ajilata da haka addalna lahu fiha ma nasha Allah zai gaggauta masa gwargwadon abin da yake so saboda haka yanzu anan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa zai gaggauta din amma fa ba a kowa ba liman nashau liman nashau wanda Allah duk ya ga dama sai ya bashi sai kuma ya bashi duk sakamakon sa wato kenan a gidan duniya wanda yake san lahira kuma wa man arada al-akhirata wanda yake san lahira kuma shi kuma Allah madaukakin sarki yake wasa alaha sa'aya nan an kafa sharadi can babu sharadi can Allah ce man kana yuridul ajilata wanda yake nufin mai gaggawar shikenan sai a bashi saboda ai duniya in kana santa in ka bi hanyar ta take za ta zo yanzu misali idan na dauki dara 100,000 sai da jira so misali buhu nan mangoro ko buhu nan ayaba ko wani abu makamancin wanda zo take zan sayar take zan ga kudi na riba ta ko kuma faduwa ta haka dai yawa ta haka shi yasa yace aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu zamu bashi gaggawa da riba sa ta gaggauce mu bashi abinda muke so kuma ga wanda muke nufi kenan wanda zai iya faduwa in ma faduwa ce zai ganta in ma riba ce zai ganta don haka yanzu abinda ayar take nufi anan irada ce kawai banka ne yuridu inda kana nufi amma lahira sai yace wa man arada al-akhirata sai yace wa sa'alaha sai yayi aiki ne domin ta can irada ce kawai nan kuma aka ce sa'ayu sai yayi aiki wa man arada al-akhirata sai yace wa sa'alaha wanda yake nufin lahira kuma ya tsaya aiki tukuru domin ita lahirar sannan ba aikin kadai ba sai yace sa'ayaha irin aikin ta saboda ka zai iya yin aiki ba irin aikin ta ba to haka ba zai samu wannan ba ko kuma zai iya zama yana nufin lahirar amma bai tsaya mata aiki ba ba lalle ne ya same ta ba mun fahimci wannan kuma aradul akhirata wa sa'alaha wanda yake nufin lahira sannan kuma ya tsaya aiki wato kenan domin ita lahirar wa sa'alaha sa'aya yanzu mutum abinda sai Allah ya ware abin mutum zai iya yin aiki na alkhairi sannan aiki na alkhairin nan ya zama mai kyakkyawar niyya da mu ya shiga musallaci da ni da kai misalla raka'a biyu ni ne biyu kai kai biyu wannan aiki lahira ne amma idan riya ta shiga cikin aiki na idan riya ta shiga aiki na yanzu ba lalle ne samu ladan wannan aikin ba don haka yana da wuyan tantancewa ko kuma da zama aiki ne nake na lahira amma ban yi irin aikin da shari'a ta ce ba aikin da ni na ga dama ne ko ne ya gane min damar kaga wannan ba sa'aya ba ne don haka ce wa sa'alaha sa'aya wanda ya aiki domin lahira irin aikin ta ita lahira irin aikin ta kuma kamar yadda muka sani bai wuce aikin da yazo a cikin alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko karantar malamai ba gaba ta ba akan su ma sharadin nasu ne muwafaka da abin da yazo a cikin alqur'ani din ko abin da yazo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to so da kai ce wa sa'alaha sa'aiha to sai ce wala ka kana sa'ihum eh wa huwa mu'minun sannan yana mai imani kaga wani sharadin ku budu kenan idan mutum ba mai imani bane in yayi aikin yanzu wanda ba musulmi ba da zai zo yayi aikin irin aikin yayi da kyakkyawar niyya har yanzu ba zai samu wannan ba don haka sannan sai aka sa sharuda masu yawa saboda ai Allah madaukakin sarki yana karban kadai abin da ya cika ka'idar da shi yake so ne ba abin da ka'idar da mu muke so ba to shi yasa anan sai aka kafa sharadi amma nan duniya sai aka ce kai man kana yuridul ajata ajanna lahu fiha wanda yake nufin duniya yaje sai aikin duniya shikenan sai ya samu riba sai ya samu faduwar sa ciki amma lahira to sai mutum ya tsaya aikin lahira sannan sai aikin irin wanda aka ce sannan sai ya kawo da imani to so da wa'ina Allah ya ce fa ulaka kana sa'ihum mashkuran sai Allah ya ce wannan aikin su Allah ya yi mai aikin Allah da kansa ya ce wannan aiki ne mai kyau ya yi mai aikin dan haka suna da wato kenan lada mai kyau saboda sai Allah ba da ku tarike unzur kaifa min kullan yuddu haula'i wa haula'i min ida'i rabbika da wancan din na duniyar mai neman duniyar da wannan din mai neman lahira kowa idan ya tsaya yayi tsari mai kyau za mu shimfida masa ita yanzu kenan kaga ana wanda yake neman duniya idan ya tsaya yayi tsaya ya nemi duniyar tukuru tsakaninsa da Allah ya kuma yi mata tsari wanda yake tsari mai kyau to lalle zai samu wato kenan ita lahira ai ita duniya sannan wanda yake neman lahira ita ma ya tsaya ya bi mata aiki wanda yake mai kyau ya bi sharuda shi ma zai same ta da haka kullum numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik da wannan din da waccan din duka muna shimfidawa a wanda muka gada da haka shi za ka ga mutum ya samu duniya wanda kaga ya samu lahira duka wanda daga cikin wato kenan kyautar ubangijin ka ne akan wannan kenan kaga rayuwa tana bukatar wato kenan a mata shimfidi wanda yake mai kyau ai mata tsari wanda yake mai kyau idan muka yi nazari za mu ga cewa mutane sun ga su kashi-kashi akwai wanda a rayuwar duniyar nan ya shiga wato kina kashe ta mana wannan akwai wanda za ka ga ya yi fice a rayuwar duniya ta san shi ya samu karuwa ya gina ta yadda ya kamata kuma ta gina a gare shi matsalar shi ne yaye haka ta faru da shi mun tsaya mun taba wato kenan nazari akan wannan al'amarin haka kuma akwai wanda ya gina lahirar ita ma ya tsara mata tsari wanda yake mai kyau ya yi mata shimfidi wanda yake mai kyau shi ma mun tsaya mun taba nazari akan irin wa'annan kuma da wanda suka yi wa'ancan da wanda suka yi wa'annan duka wato kenan mutane ne don haka ashe kenan mutum yana bukatar ya tsaya ya tsari makansa tsarin da wato kenan zai gina ko wannan din ko kuma waccan din ko kuma wato kenan ya hada wato kenan tsari guda biyu don haka shi yasa ake cewa akwai bambanci tsakanin wato kenan mutumin da ya gina abu daya da mutumin da ya gina tsari wannan kuma haka yake a rayuwar duniya haka yake wato kenan a rayuwar lahira bari ba da misalai bari mu fara da na lahira tunda shine ya tara mu nan yanzu ko da mu yi nazari mun taba nazarin cewa ga irin ladadakin da Imam Nawawi yake samu a sakamakon tsari da yayi wa kansa a rayuwarsa akwai cikin kasashen musulmi a duniyar nan akwai kasar da babu wani dan karamin littafi da ake kiransa 40 hadis na Imam Nawawi wannan nazari Imam Nawawi yayi yayi wannan littafi sannan kuma littafin nan ya zama ya wasu a duniya gabaki daya duk inda aka dauki littafin nan aka karanta Imam Nawawi yana da commission ko bashi da shi yana da commission wani irin tsari yayi a wannan lokacin ko kuma ince littafin Riyadus Salihin akwai kasa ta musulmi wanda babu littafin Riyadus Salihin wani irin tsari wannan bawan Allah yayi ba mutun ne kaman mu ba mutun ne amma wani irin tsari yayi har wato kenan ne zama duniya ta samu ya samu karbuwa a duk duniya ta musulmi gabaki daya irin wannan tsari da Imam Nawawi yayi makansa kun ga ya bata rayuwarsa wasu malamai suka ce Imam Nawawi ko aure bai yi ba ko yace yaya na sunna littafai na irin sura 40 hadis da irin su irin da salihin irin su al-azkar irin su sharhin sahih muslim lokaci ya zanna ya nazarce su ya tsara tsarin da littafin rubuta littafin da kuma hanyar da zai yada wadda littafin a duniya kuma Allah madaukakin sarki karba masa don haka sai baza network din sa yanzu da Imam Nawawi da yake karatun ilimin hadisi sai kwanciyarsa kullum sai ya zo da kinsa ilmu Bukhari ya karanta kullum sai ya zo ka dauki karanta da haka ya fadi ya mutu duk lokacin da karanta yana da lada haka ne amma ladan karatun sa shi kadai amma da ya dauki dawainiyan karantar da mutane kuma karantarwa mai tsari ta yanda ko baya nan za ya banda tsarin sa a karantar da mutane wannan abu yanzu ya baza network haka ne saboda kai rayuwarsa sai ta zama yana duniya baya duniya a kullum lada tafiya yake masa haka ne to ita ina ne ake irin wannan tsarin kuma shin Imam Nawawi ne kadai yake da irin wannan ko kuma a'a mu ma muna da basirar da zamu yi irin wannan ko kuma shi kadai yake bukatar irin wannan saboda yana so ya gyara lahirarsa ko kuma mu ma muna da bukatar wani abu shigen irin wannan don mu gyara wato kenan lahirar mu yanzu misali wanda zai zo shi kullun zai shigo masallaci yayi sallah ai sallah azhar da shi ai la'azar da shi ai nafili da shi ai komai da komai duk aikin da yake aikin alkhairi ne akwai bambanci tsakanin sa da wanda kuma yayi tunanin cewa bari na gina mutane masallaci ta yanda ina kwanci ina gidana ma mutane suna sallah a cikin masallacin ina samun lada akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ko babu ko ya bar duniya wannan masallacin yana nan kullun da safe da rana da daddare ana zuwa ai sallah a cikin masallacin ko ko kuma dauki misali mutumin da yazo yace to shi masallatan zai karantar da su saboda haka zai koyar musu yanda suke yin sallah ba da ba suna sallah mai kyau shi yana gidansa yana kwance yana samun lada haka ne da akwai bambanci tsakanin sa da wanda kawai shi sallar zai yi zo ya tafi abin sa kuma ya koya mata masallata sa yadda ake yin sallah ko ya karantar da su ilimin addinin musulunci to fa madama za su yi sallar nan a wannan tsarin ko su ma su koyar a wannan tsarin to fa ya baza network din da wato kenan ko yana duniya ko baya duniya yana samun kwanci don haka akwai bukatar mu yi irin waɗannan tsarukan wato kenan a rayuwar mu wannan bangaren addini bari mu dawo a duniya ce bari mu dawo a duniya ce bari mu da misali cikin abinda muke iya gani yau da kullum babu gidan da ba amfani da magi magi wannan a garin nan ko ko mun ce a kasan nan magi wani tunani ne mai magi yayi kafin ko masu magi suka yi kafin su yi magi suka nazarta cewa ya kamata su yi abin da duk duniya za ta karbe shi don haka ko suna kwance ko ba sa kwance in dai ka je shago ka ce a bani magi to ka kai musu kudi a cikin kamfani a cikin kamfanin su inda da ko ba haka ba in dai ka sai magi na naira 100 to akwai ribar su a ciki suna kwance ko ba sa kwance, ko suna gida ko ba sa gida, suna dare ko ba su dare, zai tafi kamfanin ƴaƴan su za su ribaci wannan abu. Muna lura da wannan abubuwa ko irin su pick milk din nan ko clean ko ma menene. Saboda haka yanzu su su kadai ne suke san duniya, ko kuma ko su su kadai ne aka yi duniya don su, ko kuma a'a mu ma muna buƙatar mu gina duniyar mu ta yanda zamu zama mu samu abin da zai amfane mu a duniya, ko muna zaune ko muna aikin. Kaga malamai masu harkar kasuwanci suka ce ba yawan aiki ba, a'a smartness a wajen aiki shine da wanda zai je barema kunya 50, ran da ya kunya 100 ai ya samu karin kudi, ran da ya kunya 150 ba kari ba ne. Da wanda kuma shi zai je ya tsara tsarin da za a je a yi masa noman, shi yana zanna a gida kuma ya samu riba, a rana ɗaya sai sa a nome masa gonake guda 10, wane ne fi wahala waye kuma samun lada na duniya. Don haka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda ya kamata a ce mu zauna mu yi nazari a kansu. Ba a yi waɗannan abubuwan don waɗansu mutane ba na duniyar, ballantana kuma wato kenan na lahira. Wani lokaci akwai abubuwa da suke kusa da mu ƙanana ƙanana, me yasa ba ma nazari a kansu, wato kenan don neman duniyar mu ko don neman addinin mu. Akwai mutumin da in ya mutu fa to shi ba riga ya tafi kenan ba, ya tafi gidan fa, babu za ka sake jin labarinsa ba, wanda dan shekaru shi ke da mu za ka abin nan ba, akwai ko tarihi sa ba za ka ji ba. Saboda me ai bai tsaya ya yi nazari irin na Imam Nawawi ba. Kuma yanzu zamani ne wanda yake abubuwa da yawa addinin musulunci yana buƙatar taimakon mu a kansa, wanda za mu sami nazari don mu tallafa wa addinin musulunci ya ci gaba ta wata hanya wadda take bayan baduna, wannan hanyar za ta wanzu. Kowa yana buƙatar wannan a addinance. Saboda bai kamata a ce wai kai ka tsaya iyaka sallar da kake yi kawai ita ka gamsu da ita ba, ko iyaka sadakar da kai kake yi. Na ji wani mutum irin cikin irin mutane masu kalar nan wai a ce yanzu sadakar da mu muke yi a ce da ita ne za a yi amfani ranar lahira a saya maka abinci. To amma idan ka je ka gina wani network din da mutane za su na yin sadaka, kai ba kai ka sadaka ba, amma ka gina wani avenue da wani yanayi wanda mutane za su je su rika yin sadaka, amma kai dalili haka ne. Wannan abin da za a dinga yin sadaka har duniya ta nade, ba kana da lada a kansa ba. Ko ka gina wani gurin da ake haddan alqur'ani, ba kai da ka haddace alqur'ani ba, amma ka yi ko gina ko kuma ka bada contribution a inda za a rika yi har duniya ta nade, an sa masa foundation din da ba zai mutu ba. Duk lokacin da aka je aka karatu alqur'ani baka da lada a wannan gurin, kai ba baka haddace alqur'ani ba, sai a samu mutum 50 su haddace alqur'ani. Idan suka haddace alqur'ani kai ba kai ka haddace alqur'ani ba, ai kai ne ko ba haka bane. Wannan an baka ladan sa, wannan an baka ladan sa, wannan an baka ladan sa, wannan an baka ladan sa. Irin wannan tunanin ya kamata a ce muka mu fara kowa ya yi wa kansa, ai ni na san kaina, kai ma ka san naka, kowa ma ya san nasa. Me za mu gina a duniyan nan wanda zai zama yawon su don amfanin addinin mu ko kuma don amfanin duniyar mu? Akwai abubuwa kala-kala. Yanzu muna tadi da wa'ansu yan uwa muke bada wani misali. Yanzu muna ga rogo tana da amfani, ana noman rogo a kasar mu nan. Dan basira kaɗan da mutanen wancan gari suka yi birniwa, za su je injin nika, sai je ya nika musu garinta, sai su dura su kulle da hannunsu, haka ne. Local abu ne wanda mu muke yi a nan gurin. Da mutane nawa ne suke sayar da rogo nan a cikin birni ba? Yanzu irin wannan kace zaka zo ka wuce da mota zaka iya kirga alhin wanda suka yi abin nan. Yanzu maluma ta fara dauka ta gaban su busuri, su mar sun fara dauka, ba haka bane? Duwa su zuwa suna wucewa, tunani ne kadan wani yayi wannan. menene dalilin da yasa mu ba za mu yi tunani fiye da wannan ba, a samu roban a zo a sa ta a ruwa a wanke ta a sake busar da ita a nika ta a yi branding dinta kamar yadda ake sayar da abincin garin zahira a kawo trailer list duka dauka suna kaiwa Kano kasuwar singa ka gani wanda ya haka bai zai samu arziki ba a local abunmu. Don haka ba ma tunanin cewa wai sai ka zama kaman kana da kamfani irin na masu magi ko kamfani na mai fake milk ko kamfani na mai sabulu area Sharon wanda zai ga a'a daga local abubuwan mu bai yasa ba za mu yi tunani a abubuwa gero wannan mu san tabi nazari aka sa ai daga haka ake farawa ko ba haka bane daga haka ake farawa masu fake milk aka ce yara da suka tare suka sai kaza kaza suka saya kaza suka ke wata tatai yaya suka sai akuya daga nan suka sai saniya guda daya daga nan saniyar su suka zama guda bakwai daga nan suka zama tosan nono suna sayar da danyen nono da abubuwa yayewa suka koma suna busar da shi suna busheshiyar madara sai suka zo suka kai company suna get suna abin duba da kadan 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 bane ba yara ne suka yi wannan tunanin mu ba mu din me bambancin mu da su wani lokaci muna buƙatar wato mu tsara tsarin rayuwa da za ta amfanar da mu ta sa mu tunani idan muka toshe kofa ta tunani lokacin a wannan sai turawa ne masu to shikenan har abada haka za mu ta tsaya za mu ta zama muna buƙatan a addinance mu tsaya mu nazari Qur'ani ya karantar da mu wa'irin nazura manyan mu sun karantar da mu muna buƙatan duk nassosi na Al-Qur'ani da nassosi na hadisai mu tsaya mu kalle su kallo irin na nazarin zamanin da mu muke ciki bari bada misali a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya faɗi wanda za a ba su zakka haka ne ya kuma kirga su daga cikin su sai ya ce wal mu'allafa da qulubuhum ya halatta ba da zakka a wanda ake kwadaitar da zuciyarsu don su shigo addinin musulunci wanda muke kwadaitar da su a zamanin sayyidina Umar sai ya ce sakata haqqul mu'allafa da qulubuhum haƙƙin wa'anda ake kwadaitar da su don su shigo musulunci ya riga ya faɗi ba za mu ƙara ba su ba kaga in a yanzu ne ya faɗi wannan magana yanzu ne za mu ci a kansa mu ce ya yi karo da me ya yi karo da nasi na Al-Qur'ani Allah ya ce a ba su shi kuma ya ce ba za a ba su ba alhali kuma wato kenan aya ce ta Al-Qur'ani amma ita kanta shari'a kullun tana zuwa da manufa da makasid kuma tana tafiya tare da zamani abinda sayyidina Umar Allah ba daukake sarki ya dade shi ya lura a wannan lokaci shine cewa musulunci yana baruwa saboda wato kenan musulunci bai da karfi a wannan lokacin don haka kawai ana kokarin su shigo cikin musulunci ne yanzu kuma musulunci ya riga ya karfi ba za mu lallabi kowa ba yanzu da izza lokacin izza ne don haka ba mu bukatar wato kenan abin shi yasa zaka ga a daidai wannan lokacin sayyidina Umar ya hana su wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su wato kenan in an je an ce dai ka an an je an ce yake ba su raqumi 100 wasu raqumi 50 idan su Aqrab bin Habis idan su Uyayda bin Hisan sayyidina Umar ya hana su Aqrab bin Habis zai zo ya harfa da sayyidina Umar ya ce masa baka ba mu abinda manzo Allah yake ba mu kaza 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 sai ta yanzu mun riga mun yi karfi in kun gada ba ku shigo musulunci kun gada ba kar ku shigo ba za a bayar ba saboda ai yanzu zamanin da ake ciki yanzu ya sha bamban da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan fikir wake ne a duniya ta dade lokacin da musulmi suka yi rauni wannan abu zai iya dawowa idan kuma suka karfi wannan abu zai iya tashi saboda yanzu ba ma tsoron su da sauran su kenan ana fahimtar Al-Qur'ani gwargwadon manufar ayoyin ana fahimtar wato kenan hadisa da sallallahu gwargwadon manufar ayoyin da suka dace da wannan zamanin da ake ciki don haka yanzu zamanin mu da muke ciki shine duk ayoyin mu na Al-Qur'ani da nassosin mu na hadisi mu yi amfani da su a wajen fahimtar abin da zai ci gabatar da mu da addininmu a wannan lokacin. Don haka shi yasa yake da kyau mu sake wato kenan nazartar rayuwa. Mu dora loma mu akanta. Yanzu mu bar tunanin cewa Turawa ne kadai suke da abu kaza. Wannan ya kamata a ce lokaci yayi. Daga cikin dalilan da yasa yanzu suke mana duk abin da suka ga dama. Yanzu da tunani karami da mutanen Iran suka yi cewa ya kamata su jajirce. Ya fara nuna tasiri. Haka ma kowace kasa ya kamata su yi wajen wato kenan tunanin cigabantar da kansu a addinance da cigabantar da kansu a duniyance. In ba haka ba za a zo hana su addini. Suna ji suna gani. Shekarar da aka faru na wani irin musifa ne ba mu gani ba. Sallar Juma'a mun shigo mota da ni da limamin dan muna tafowa. Aka mara waya muna je jungudugun da aka ce yau ba za a yi Juma'a ba. Adam ba. Haka ka hana garuruwa da yawa a cutar corona. Amma corona nan duk bincike ya nuna cewa cuta ce da aka kirkiro ta a cikin laboratory aka zo kuma aka yada ta aka kuzuzuta ta tafi da yadda ya kamata a ce aka kuzuzuta ta. Aka so ta bata yadda ita. Aka hana mu addini. Sannan ga irin abubuwa da suke faruwa yanzu za a ta da doka a hana musamman da sauransu. Ga irin kuma yanzu matsalar da al'ummar musulmi suka shiga yanzu kun ga Amerika ta dauki dauniyan har zuka Kirista dan sayaki musulmi. Matsala ce wadda take bukatar musulmi su dogon nazari a kanta dan fitar da kansu daga wannan kange. Ta gefe ta isa bazarin wayansu mutane wanda su kuma yaki suke da addini. Du addini sawa'un na Kirista ne ko na musulmi ne su kuma wannan aka ba su kwangila suna yaki da su. Dan haka a daidai lokacin da suke yada wannan akidar yadda Kirista zai ji ya kyamaci addini haka ma wannan musulmin ya ji zai kyamaci mu da addini sai har ya yadda da wato kenan nazarin su ya za mu magance wannan matsala. Yanzu da wasu kuma an yi sponsor din su su kuma zo su kawo gaba tsakanin Hausawa da Fulani. Akwai wanda suka zo sun ta yaya ta duk mai kallon media yana gani. Su kuma target din su shine a kawo gaba. Kaje ɗaya daga cikin su yana cewa mu Hausawa mu na fita na Northern Nigeria. Sannan kuma mu din nan Arnan Kudu ma sun fi kusa da mu akan Fulani. Me yake nufi da wannan magana? Sai ina a kasar nan zaka rabu Bahaushe da Fulani. Zai yu kaga musiba ake so. Akwai wanda aka yi sponsor din su zo su yaki Shehu Usman Dan Fodio. Suna cewa abinda ya jihadin sai zo kawai barna ya kawo. A zana Shehu Usman Dan Fodio a faɗi bakaƙen maganganu a kansa da sauransu. Duk wannan fa mu ake attacking. Kamar yadda aka kawo wanda su kuma suke cewa su Alkur'ani ne kadai wato kenan suke son sa ba ruwan su da hadisi. Su ma a cikin mu ne wato kenan ake cuso su. Kamar yadda aka kawo mutanen su kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke attacking. Irin su Abdul Jabbar. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi attacking. Kamar yadda ake kawo waɗansu mutane kungiyoyi daban wanda su kuma za su zo su dauke mu su kai mu gurin waɗansu mutane da wani addini na tatsuniya da ƙarya. Wadda muke da ranar Juma'a a cikin masallaci. Mutumin da zai ce ya ayyana wani mutum ya ce wannan mutumin in ya gara ma zai baka haddan su izo 60 ko zai baka izo 40 ko izo 30 ko 10 in ya gara ma ko zai iya karbewa. Ka hada ce Alkur'anin ya karbe shi kenan ya karbe. Zo nan da Allah ba sifar Allah aka bashi ba. Ba sifar Allah aka bashi ba. Kuma mutane su yadda da wannan zai iya yin hakan. Ko mutumin da za a ce ya fito daga kofar gidansa daga gari kaza zuwa gari kaza ya kai daga Maiduguri zuwa Dutse Legas amma ya tako da ya isa. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wajen sati nawa ya yi tsakanin Makka da Madina? Wajen sati guda ko tsakanin sa da Makka da Madina dan Allah wacce mutum bai kuma zan Allah ba da mutum da zai ce yana da ne a cikin gidansa sai ga haske daga al'arshi ya sauko masallacin kofar gidansa dan Allah dan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake son sa a gabakin al'arshi ba zuwa kai ka dauke shi ba akai shi ta yana da nan kun taba jado sa sai ce ina nan naga al'arshi to duka irin waɗannan fa matsaloli ne wanda suke shigowa cikin addini bai su dace mun san me yake kawo su domin taku da tunanin mu nasosin alqur'ani ba ma so mu fahimce su fahimta irin fahimtar da ta dace aikin rayuwa ba ma so mu fahimce shi irin fahimta da ta dace aikin addini ba ma so mu fahimce shi irin fahimta irin yadda ta dace saboda mun riga mun tattara domin toshe kowace irin kofa kaji wani malami yana cewa duk lokacin da danka ya tambaye ka a gida ba ni kaza idan kace masa babu to zaka kashe masa zuciya kuma ka kashe masa tunani kofar tunani don haka zai zauna kawai babu tunda babu kawai sai ya yi hakuri ko ba ka ba amma an kace masa eh to yanzu ya zamu mu samu abu kaza yanzu ka bude masa tunani haka ne ina buƙatar naira 100,000 zan fara sana'a ko zan 10,000 ko 5,000 ko naira 200 ko 100 gargwadon abin da yaron ya tambaya yaya zamu mu samu wannan abun a yanzu yanzu zai tafi da ta tunani to kullun in za a samu mutum a tunanin da zai ya zan yi nayi kaza sannan mu cire musu tsoro a zuciyarsu na cewa wai dan ka jarraba abu baka ci nasara ba shikenan sai ka watsar in ka jarraba baka san dan sara ba sai ka ta wani lokaci ana jarraba a sauransu ba ci nasara ba amma in kana da niyyar sai ka ci nasara akan wani abu ko zaka ci nasara akan sa madama abu mai yiwuwa ne zai iya yiwuwa sai dai idan abun ba zai yiwu ba to wannan kofar ta tunani a addinance da ta tunani a duniyance yana daga cikin abubuwan da wato kenan mu musulmi muke toshe kwakwalen mu wato kenan akan sa muna bukatar wato kenan bude tunani akan irin waɗannan al'amura din mu dawo kan maganar mu ta farko yanzu abinda muke bukata a gare mu shine kowanne mu yi nazari akan abubuwa guda biyu abu na farko shine mi zan yi a addinance na bar abin da ake kira legacy ta yadda ko na mutu ina da wannan hanyar samun ladan ba zai toshe mun ba zai riga zuwa cikin kabari na domin ba lalle ne iyaka ni ladan na wani na ibada ta ya zama ya gamsar da ni ranar lahira ba mun bai ci wannan muna bukatar wannan sannan muna bukatar a duniyance idan har yara kanana za su sai kaza su mai da ita kamfanin pick milk saboda tsari mi yasa mu ba za mu yi wani abu shikin irin wannan ba ni mi yasa ba zan yi a kaina ba ina an ce menene a Nigeria wai menene ake kira sa company baya yiwuwa company baya yiwuwa a Nigeria saboda kowa zai iya zama tokinin zalintar dan uwansa sai kamfanin sai ya rushe gini akan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan Allah madaukakin sarki yana cewa yana tsakanin masu kasuwanci guda biyu ko idan sun yi gaskiya sun yi amana kuma zan samu su albarka da ni da kai muka hada kuɗi don mu yi wani abu na ci gaba a rayuwa idan ni ban ci amanar ka ba kai baka ci amana ta ba to kamun nan sharika din ko kamfanin zai yi albarka domin Allah zai shiga ciki amma in na koma gefe na haince ka ko kuma kai ka koma gefe ka haince ni to sai Allah ya fita tsakanin sai a nan ya rushe sai aka ce wai shine dalilin da yasa a Nigeria kamfani baya cin nasara amma me yasa wa'azu za su zo a Nigeria da sunan kamfani su kamfani kuma ya ci nasara kuma mu ba za mu ci nasara ba ka'ida ne fa ina buƙatar wato kenan ni na kawo kai ka kawo idan muka hada sai mu sa ka'ida da sharuɗa shikenan duk abin da akai kaza ga kaza naka ga kaza nawa duk abin da kai kaza ga yadda zamu yi kowa ya fitar da zuciyarsa akan abun
mu tsaya mu zartar da abin ya tafi a yanda ya kamata sai Allah madaukakin sarki ya shigo me yasa turawa suke kamfunan nuka mu ba za mu yi ba wannan abin ne wanda yake na takeice ni zan iya yi kai ma za ka iya yi kowa ma zai iya yi amma wannan abin wato kenan ban fahimce shi a duniyan ce ba sosai kamar yanda ya kamata ce mun fahimce shi don haka akwai bukatar mu sake nazari wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa ƴaƴanmu ba za su taso a talauci ba yanzu misali turawa da suke irin wannan kamfanin nuka suke irin wannan kamfanin nuka zaka zamu cewa gidansu akwai arziki ƴaƴansu akwai arziki ƴaƴansu akwai arziki ƴaƴansu jikokin su haka za su yi tafiya akan haka don haka su kullu sune suke mulkin duniya me yasa haka ne za su kabirin me ya kawo haka mu kuma shikenan saboda kullun tsarin mutunaninmu shine abin da yake tunani na kurkusa ba mu focusin na nesa ba mu iya ko tsaya mu tsari akan wannan kuma kawai abu kadan ne yake bukatar mu nazari akan su ka dauke abu guda daya kace me yasa kaza ya faru kuma ni me yasa ba zan iya yin wannan ba shikenan ka fara gude tunani sai kuma jarrabawa idan an jarrabawa kuma za a iya faduwa za a iya tashi wannan ya kamata a ce duk irin wannan tsarin ka shi ne yanzu maganar duniya muke amma wallahi ya kamata ta shiga cikin masallatanmu da tsarin wato kenan rayuwarmu saboda gina al'ummarmu akan wannan gurbin abin da muke magana yanzu akan abin duniya ne a masallaci kuma ya kamata mu yi magana akan abin lahira ne eh tabbas ya kamata mu yi magana akan abin lahira amma kuma abin duniyar ma zai saboda yanzu rashin abin duniyar yasa aka bada mu wawaye a abin lahira ko ba haka bane saboda haka yana bukatar wato kenan a sake nazari a cikin al'amura a cikin wa'azozin mu a cikin tsarin rayuwar mu kuma ni da kai da wancan mu tare mu fara jarraba irin waɗannan abubuwa mu dauki abubuwa da kurkusa ƴaƴan dora wannan zamu iya nazari akan su ƴaƴan kaza zamu iya nazari akan su zamu iya ka duk abubuwan da ake yi ka dauki babu abin da yake wato kenan in an sa tunani a kansa ba za a iya barin yanzu misali asa muna ƴan mata suna tunan amaro haka ne ko ba haka ba zamu iya yin branding amaro za kai ta har America har ko ina ni dinan na ga inda ake branding din gyada danya wanda ba a ma soya ta ba a cikin sachet ba su kyau a cikin supermarket hawa 20 da wani abu sai ka zo ka bada kudin ka saye ta ka je ka yage leda ka rika barewa kana ci gyada wannan ko wani malami yana ci masa Dr. Ramli ya karantar da mu management lokacin da muke Malaysia yace malamin su yace musu nan gaba masu kudi suna yan garuwa masu kudi suna masu tallan gyada da amaro yace suka yi ta mamaki yace gashi yanzu mun gani a idan mu wannan nan muka magana tun 2007 masu kudi suna yan garuwa ba juma ba da nazo garin sai naga daga cikin wanda suke sai da ruwa akwai Alhaji Abdul Gajjar ko yana daga cikin masu kudi yana yayi bohol yanzu ba ruwa yake ro can sai ga sarkin nan bai yayi bohol ga Dr. Alkali yayi bohol Abimin ko ga mai sunan wannan Jibaro ba ga ruwa wanda dan Allah dan annabi ga Amatam ko Alhaji Abdullahi engineer duk irin waɗannan abubuwan da su duk za su canja nan gaba me yake kawo haka nazari ne ya kawo haka haka ne to zamani yana canjawa idan ku ba mu canja ba to za mu ta zama wato kinan a cikin talauci ba sai kiman turawa suka ce if you always do what you always used to do you will always get what you always used to get inda kullun abin da kake zaka yi ta nanatawa natijar ka kullun iri daya ce inka ne gonar ka da ma fadin nan gurin ne kullun sanai abi na gero kake shukawa ka girbi damin ka guda 5 ko 6 ko 7 baddin ma haka zaka yi wata baddin ma haka zaka yi duk abin zaka ka samu haka ne ko shi yasa wato kenan naga nazari dangane da lokacin da aka ce malam Isa Ali Fantani ya tafi minista tare da cewa ya taba yin wata magana yake cewa Allah madaukakin sarki kar ya nuna mana ranar da za a yi zalunci Isa Ali Fantani a Najeriya ne ba zai yi magana ba kuma duk wanda ya tafi wancan guri din lalle ga air condition din da yake mata ce ya dole sai ya fada a cikin sa sannan sai ga malam Isa ya tafi wannan gurin to sai zaman da mutane suna amfani da wannan tunda ke mu kullun wato kenan neman kuskure muke yi ba ma tunanin me ya ci gaba fitar sun amfani da wannan ga malamin da yake cewa kaza yanzu ga shi kaza 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 daga ba sai daga malam yana neman ya takar gwamna idan mun yadda cewa ƴan siyasar mu kullun ci mana amana suke kullun ba su damu da mu ba ballantana addinin mu kuma kullun mun yadda su ne babu canji a cikin rayuwar mu mutanen kirki ba za su shiga cikin wannan lamarin ba malamai su masu tsoron Allah ne su koma gefe kawai su aikin su kawai su yi wa'azi a mutane a malam ku bar wannan ku zo ku ja mana aya kawai lokacin mun shiga masallaci da dai sauran su to ku ga mu lokacin da za a samu canji saboda me ai kullun su muke kaiwa kuma kullun natijar mu iri daya ce kullun sai ku duba ba inda muka yi musulmi din nan arewacin Najeriya nan gaba ɗaya muka haɗe kanmu muka yi musulmi haka ne to amma da yake ba waɗanda ya kamata mu kai muka kai ba a musulmi din sai zama babu bambanci da wancan wanda ba musulmi din sai har lokacin da muka ɗauki wato kenan asalin musulmi din muka kai can sai mu samu canji tara ka ni na dane hanuna ni malami ne mai tsoron Allah malamai ba za su shiga siyasa ba na zanga na koma gefe kai ma haka shikenan waɗanda ba za su san kimar abun ba kullu su za su yi to za mu samu canji ba za mu samu canji kuma muna buƙatar canji irin wanda zai dace da mu don haka kullum ba ma buƙatar mu toshe kwakwalwarmu akan rayuwarmu ta duniya musamman inda ta dagule muna buƙatar canji canjin nan ko dole sai mun canja idan mun mu canji ba to rayuwar ba za ta samu canji ba harkar kasuwan mu yana buƙatar canji harkar noman mu yana buƙatar canji harkar siyasar mu tana buƙatar canji harkar malamtar mu tana buƙatar canji harkar karatun mu na addini yana hatta zaman gari a cikin da muke din nan tun 2007 da naje Malaysia wallahi dai wuyan kiske ni dai in ce maka na taba ganin inda aka samu mutane haka kawai a zanne a gobar gida suna zanne suna tadi ba zai taba yiwuwa ba babu mutumin da ba bizi yake ba babu mutumin da in ka zo kai ba zai ce ka takura masa ba saboda kowa har gargaban sa yake yi kuma har naje na dawo ban taba ganin wani ya je gurin wani yana binin koda ba ban taba gani ba kowa ya yarda idan ba shi da shi ya yarda talaucinsa shi ne responsible a talaucinsa kuma ya yarda cewa in ya ɗauki mataki zai iya fita a cikin wannan yanayin kowa ya yarda da wannan amma mu yanzu abin da muke magana shi ne me shugabanni ne suka jawo mana ɗan siyasa ne suka jawo mana waye suka jawo mana amma fa babu wanda aka kama hannunsa aka ɗaure babu wanda shugabanni ko ɗan siyasa suka kama hannunsa suka ɗaure suka ce masa kare abu kaza na ci gabansa kare abu kaza na rayuwarsa kare abu kaza na addininsa kuma mai jiwon nan ba sai an zo komai sai an kama hannunka an dangwala maka sai ka ce wani abin nan haka bakin fata kullum za mu zauna muna abin nan bayan an ce bakin fata su ne the most intelligent amma an samu abin da ake kira misuse of intelligence ne ko ba haka bane abubuwa da suke muke bitin dinsu in an samu wanda cikin mu suka dan yunkura to saboda ka ƴan uwana musulmi dai wa'azi na wa'azi ne amma ba wa'azi ne kai tsaye ba wa'azi ne da kuma shawara akan matsalar da suka shafi addinin mu da suka shafi kuma dukkanin lahirar mu muna buƙatar wato kenan canji a gurguje abin da muka yi magana akan sa muna buƙatar mu san addinin mu sannan muna buƙatar biwa addinin musanci aiki ta yadda za mu gina wani abin da ko bayan mun mutu ladan zai na zuwa yana samun ma cikin kabarin mu kuma wannan kai zaka tsaya ka tsara wa kanka mun ba da misali da Imam Nawawi sannan muna da misali irinsa daiwa wanda suka tsara irinsa Salahuddin Ayyubi sun samu al'umma musulmi a cikin halin kakanikai da yake Allah ya tsama su bala'in wato kenan kaifin basira ne suka yi amfani da damar su suka juya kafircin da yake mallakan mutane suka dawo da izzar musulunci Salahuddin musulmi ne yayi hakan nan daular Usmaniya mun san irin kokarin da su Ardagoral Ibn Suleiman Shah suka yi da kuma ɗansa Usman bin Ardagoral yadda suka yi suka juya daular ta komo wato kenan addinin musulunci anan Sheikh Usman dan Fodio at local level mun ga yadda ya juya kasar ta koma karshen addinin musulunci da dai sauransu sanan a duniyance muna gani yadda Dangote yanzu yana ɗaya daga cikin masu kudin duniya bakin fata ne kamar mu ba haka bane tsari ne kawai da kitabu sunna na a cikin azare anan nan bawon Allah na ce bai primary school ba kawo shi akai kuma wanda suka fi kowa sanuwa a duniya akan harkar kudi zaka samu balalle ne sai su yi karatun boko bai zurfi ba amma suna da abin da ake kira mindset da su sai su tsara kuma wannan mindset din kowa zai iya yi illa iyaka idan bai fitar da abun ba bai tsaya ya ba wa abin dama ba bai tsaya ya wato kenan kusanci waɗanda suka san kan abun ba na yi mamaki wani mutum yake cewa wallahi duk wanda kake so ka bani labarinsa a duk mutumin da ka min magana sa inda nace maka kawo min abokanansa guda biyar inda zaka kawo min zan iya faɗa maka a gaba zai zama millennial ko ba zai zama ba aka ce ya ce ato saboda ai duk inda ka sa kanka daga wa zai magane Balarabe yace wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu kowane mutum inda ya sa kansa aya nan yake duk mutumin da kaga ya tashi daga cikin talakawa ya shiga cikin miliyoniyoyi yana mu'amala da su insha Allah akwai probability ne zai zama miliyoniya saboda yanzu lokacin da yaje association ya shiga associating kansa da wa'ancan mutanen tunaninsa irin nasu ne wanda kuma kaga ya zo ya zauna a cikin talakawa to haka zai kare talaka saboda ai tunaninsa na inda yake ne ko ba mu lura da wannan ba idan kana son ka je shafi na biyu a littafi sai ka rufe shafi na farko in ka rufe shafi na farko sai ka tafi shafi na gaba in kana son ka je wata chapter din wani babi sai ka rufe wannan babin sai ka je madama baka rufe wannan shafin ba kana nan akan shafin babu kuma inda zaka je ka amma da ran da ka rufe shi ka koma shafi na biyu shikenan in ka rufe ka je shafi na uku shikenan in ka tada haka sai ka je karshen littafi sauransu sai haka rayuwar shi ne haka in dai za mu zauna a cikin inda muke tunanin irin namu na gargajiya to Allah haka za mu ta zama haka za mu ta zama me yasa mai ta'limin muta'allimi yake cewa anil mal'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil makarin yaktadi in kana son ka san mutum kar ma ka tambaye kuma tambaye abokanansa idan ka ga abokanansa yan hayaniya ne shi ma dan hayaniya ne in ka ga abokanansa manya-manya yan kasuwa ne in ba dan kasuwa bane ma zai zama dan kasuwa sai dai in bai sai dai in ya rabu da su in ka ga abokanansa yan boko ne to zai dauki dawi'a irin ta yan boko idan ka ga abinan dinsa manoma ne zai dauki dabi'a irin tasu don haka yanzu zaka yi nazari ka gani ina ne nake so na sa kaina to tun daga zaka prepare inda zaka sa kanka har Allah madaukakin sarki ya kai ka zuwa ga wayannan mutanen sannan sai tunanin kai koma irin nasu saboda haka muna bukatar mu sake tunani a duniyance sake tunanin wato ganin a addinance Allah ce mun lokaci yayi zamu dakata anan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Ah, that was bada minti daya zuwa biyu da masu tambayoyi in akwai sai su tambayoyin su shikenan kuma insha Allah sai mu ya addu'a wa alaikum assalam
da tambaya wani da mara shawara ne ma
zamu ce muka zo karkare wannan karatu da mallam yake gabatarwa kuma idan ba mu manta ba cikin dan takaitattun mintuna wanda ba su wuce awa daya ba mintuna 60 mallam ya ja hankalin mu akan seta manufar mu ta rayuwa da kuma ta addini ya zamanto cewa mun canja daga yanda aka san mu jiya mun dawo wasu sababbin mutane a yau da kuma gobe wannan abu ne da yake da kyau gaskiyar magana shine arewacin Najeriya muna cikin halin ni yasu talauci da jahilci yayi katutu a arewacin Najeriya wannan dalilin yasa muka zama wasu kamar saniyar wari shugaba ko namu ne yazo sai kaga cewa hankalin sa yafi mai da hankali akan kudancin kasa wai wani yake cewa shi yasa saboda irin halin mu da dabi'ar mu idan kaga ana jin radio to a arewa ne amma in kaga ana karanta jarida to sai kudu saboda mi saboda mu mun fi son abin da za a ce na kallo ne na sauraro ne kawai mu je mu gani mu tashi mu tafi ba ma son aiki wanda wannan kuskure ne duk wanda bai dauki dabi'a ta aiki ba to baya cin nasara kuma a rayuwa da so da buri ba sa cika sai an yi aiki saboda haka lalle ya kamata mu tashi mu tsaya al'ummar da ta gabata bata ci nasara da yadda muke ba a yanzu mu yi kokari mu gina kanmu saboda mai mutunci addinin mai mutunci al'ummar mu ma sai ta yi mutunci a yanzu in dai baka da naira to baka da sauran kima a idan mutane kuma addinin can ba za ka yi wani tasirin a zo a gani ba shi kansa addinin sai da kuɗi mu dauki irin abin da ya faru da ciyarwa da sahabbai suka yi ta yi wa addini dauki sayyidina Uthman Dhunnurai dauki sayyidina Abubakar Umar Abdulrahman da sauransu waɗannan duka sun yi amfani da dukiya sun ciyar da addinin musulunci gaba sun share wa al'ummar musulmai ko kansu a wancan lokacin to ina ga kuma wannan lokacin Bala ya ji hankalinmu akan yin amfani da kananan sana'o'i wajen gina kanmu. Idan muka lura, bafulata ne ya fi kowa amfani da irin wannan ɗabi'ar, ko in ce mutum da yake zaman ƙauye. Idan aka haifi yaro, sai a siya masa kaza. Kazan nan idan ta yi ƴaƴa, sai a tara ƴaƴan gaba ɗaya sai a siyar, sai a siya akuya. Kafin wasu 'yan shekaru, akuyar nan sai ka ji ta koma tinkiya. Daga tinkiya sai ka ji an sai ɗan dalo ko karsana. Sai ka ga kafin yaro ya girma ya wayo, ya samu abin da zai iya kamawa a matsayin mafari. Wannan ma bai wuce ba har yanzu, mutumin gari ma zai iya yi. Kuma ba hana ka za a yi ba. Wallahi da mu muna da gaggawa, so muke abin da muka dasa yau, ya girma ya ƴaƴa, mu tsinke ƴaƴan mu cinye. Ba ma tunanin mu jira mu shukar yau, na bayan mu su zo su yi amfani da ita. Wannan kuma shine abin da yake ta kashe mu kullum. Saboda haka lallai yana da kyau, in dai har bafulata ne zai iya mai da kaza ta koma bijimi ko saniyoyi, in har masu pig milk da muke sha za su faro daga kaza, to babu ina ga za ka iya zama dangwata da kaza. Sai dai in ba a samu karfin niyya da kuma tsayuwa a kan abin da aka dasa ba. Sannan dazu nake gani a ko ina zaune nan, sai nake ganin wani yayi posting a Facebook yana cewa wai masallacin juma'a ana koyar da lalacewa, saboda lalacewa masallacin juma'a ne ake koyar da mata girki. Allah ya raba mu da san zuciya irin ta damban wannan. Wai wannan ne yayi posting a Facebook, shi yanzu a fahimtar sa masallaci kawai aje ai sallah ne a karanta Qur'ani a tashi a tafi. Dan Allah, yanzu wannan al'ummar tamu, dan Allah a haka taya za mu ci gaba? Dan Allah taya za mu ci gaba? Yanzu iya girki ba abu ne da yake da muhimmanci addini ba? To aure dai yana daga cikin ginshikin addini wanda ake samar da addini. Rashin girki ko girki kyakkyawa yakan rike aure ko ya raba shi. Kuma da girkin kar ya manta mace za ta iya zama multibulonia ta hanyar koyan girkin. Girkin ba sana'a ba ce? Koyar da al'umma sana'a laifi ne? To wallahi wani abin sai na sake karaya. Nace to anya ku al'ummar mu za ta canja. To malam yanzu ka an koyar da mata girki a cikin masallaci kada korafi. Wai sai a ce wannan masu ƙaryar sunna sun yi kaza, san rai ne wane ne? Shi kawai duk abin da ba sallah ba kada zuwa a masallaci. To yanzu manzon Allah lokacin da yake zaune da sahabbansa yake koya mu, yake magana akan noma da kililin dibino a ina akai. To al'umma ya kamata mu gyara. Al'ummar mu tana buƙatar kowane irin ilimi. Dan in ba ilimi ba inda zamu je? Allah ya bamu dacewa. Sai abu na kusa da na ƙarshe cikin ta'aliki na shine, yana da kyau mutane mu tunanin gina kanmu. Duk abin da zai faru kamar yadda malam ya faɗa, mu fara ganin cewa mu ne muka jawo kanmu. Masu ilimin halayyar ɗan adam, psychologists, akwai theory da suka yi wanda suke ce masa attributory theory. Wannan attribution theory ɗin yana magana idan ka fara abu sai kai rashin nasara, to ka dawo da kan zargin ya koma internal attribution, ya zama kanka kai kake zargi. Misali jarabawa ce aka yi ka faɗi sai ka ce saboda ban yi karatu sosai ba, ko saboda ban yi rubutu da yawa ba, shine dalilin da yasa na faɗi. In har kai haka, kaga kenan cewa goben Allah yadda za ka yi karatu sosai saboda ka gano matsalarka. Amma in ka ce malamin na akwai koren makin, ai shi ya ka da ni, to da Allah yaushe za ka gyara? To haka muke yi. Idan a cikin gida ka zo ka samu abu bai yi kyau ba, ka ce matar gidan ne, laifin matar gidan ne, kina zaune za a yi kaza, sai ka faɗa ka kama hanya ka tafi, to goma fa za ka zo ka samu wannan matsalar tana nan. Amma a matsayin daga lokacin da ka ji cewa to a matsayina ne mai gidan nayi kuskure saboda ban dora matar akan hanyar da ya kamata, yayin da nake so ta kasance ba, sai ka dora matar a yanda ya kamata, to kaga ƴaƴan ma za ta musu tarbiyyar da ya kamata, in Allah da ba za ka zo ka sake samun irin wannan abu ba. Saboda haka duk lokacin da mutum yake ganin cewa matsalarsa wasu ne, yanzu idan an samu matsalar talauci shugabanni ne ko ba haka ba? In an samu wani abu ya zo mummuna a ce ai laifin shugabannin mu ne, to fa babu ran da zamu gyara. Yanzu a masallacin nan muna da mutum 100 misali da wanda suke ji da wanda suke ciki, sai muka ce to muna so a samu masu kananan sanawoyi mutum 10 a cikin mu to ya za a yi ba basu da jari to ya za a yi mu samu su jari to kowa ya cire naira 2000 naira 2000 bai tafi karfin kowa ba muka cire 2000 muka bayar a mutum daya wannan wata ban bashi 200 ba in Allah da in dai mai niyyar yin ne to kafin bade ta dawo wannan 200 za ta iya zuwa 200 ko sama da hakan Allah ya sa albarka a cikin abu amma ba za mu yi ba ba za a iya yi ba yanzu a ce anguwanni muna da matsalar dalibai na karatun ilimi muna da matsalar likitoci muna da matsalar kaza muna korafin cewa musulmai suna kaiwa matansu asibiti maza suna musu operation hatta inda bai kamata ba akai nan matar liman asibiti sannan kuma sai a samu namiji ne a ɗakin kaifar aihuwa kuma jon namijin ma ba musulmi ba wata kila to ko mace ne ma in dai ba musulma bane ai to nan asiri ne amma ɗan layin kaf babu wanda zai iya tunanin to ƴar wane tana da kokari duk ɗan layin nan mu hada kuɗi mu biya mata makaranta ta karatu in ta dawo za ta taimake mu a me yasa za ta ita ya ta bata zama ba me yasa ƴarsa za ta zama kaga kenan babu ran da mu gance matsalar mu wannan muna fama da shi hakan nan muna fama da matsala a bangaren kaza 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 to duk da zamu bi irin wannan salon wallahi da yanzu matsalar mu kashi 70 cikin 100 ta tafi saboda haka mu koyi haduwa mu yi abu daya ko kamfani da yake magana mutun da ya ba zama kamfani dangote da yake magana yanzu kawai shi wakilin al'umma ne amma waɗanda suke da kuɗi a cikin kamfanin dangote Allah ya yawa da su amma saboda sun ga zai iya nifa suka bashi kuɗi kana zaune ba wanda zai zo haka kawai ya tara kuɗin sai ya dauki kuɗi ya baka ya ce kaje ka jajare ba zai yiwu ba saboda haka matsalar mu fara daga kanmu mu ne za mu fara Allah ba mu dacewa da ƙarshe akwai gurin da malam yayi magana kuma akan gina lahira yanda dai ake gina duniyar haka ake gina lahira abu biyu ne kar ka ta kokarin gina duniya ka manta da lahira kar kuma ka je ka kai mai da hankalinka lahira gaba daya baka neman duniya ba haka aka ce bi ba hatta aya ta ce ka balance wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya saboda haka ana neman duniya ake neman lahira ana neman lahira ake neman duniya kuma dukkan su suna da amfani a gare mu da rayuwar mu da addinin mu idan mun tsara hakan kuma zai yi kamar yadda yanzu malam ya bada misali zaka iya zama muhaddacin alqur'ani sau 1000 ka haddace alqur'ani sau 1000 a kullun zaka iya sauke qur'ani sau 10 amma fa idan ka karantar da waɗanda za su karanta alqur'ani kana da 10000 zaka iya daukan daure nauyin dalibi ɗaya karanta ta yi karatu a tafiz na shekara 2 ko 3 ko 4 da 10000 ka amma wannan tunanin ma baya zuwa kan mutane ka kuma daga lokacin da ka dauki da wani yaro na shekara 6 ya sauke qur'ani duk ran da ya karanta alqur'ani kana da lada ko ka mutu duk waɗanda ya zai koyar bayan ka bayan sai shi kana da ladan su to irin waɗannan abubuwan malai yake magana burin gai ka kafa bishiya a gurin da ake ba ana wahalar ishirwa ka kafa rayin da in ka zo daga layi kafin ka kai karshen layi sai ka ga randuna kamar 5 a bakin kofar gida mai gidan ya sa randa a kofar gida sannan ya dauki dawainiyar zuba ruwa dan al'umma su mura amma yanzu ina randunan nan sai fiya wata ko fiya wata kuma in kasa kudi ke to yana da kyau irin waɗannan abubuwan na taimakon al'umma su ne za su rayar da kai ko ka mutu sai ka zama kana raye yanzu mun zauna mun yi mitin da wani dan siyasa a ciki sai yake magana sai aka ce ai irin su dallatin mai sau sun yi kala ai su suka gina guri kaza suka gina kaga sun mutu amma ana kiran su na'am hatta darul hadis da hannunsa darul hadis da ke wannan karatun yanzu da hannunsa kaga ya mutu ladan sa yana zuwa to irin waɗannan hikimomin malam yake jin hankalin mu mu ringa yi aikin ka takeicece ne sallar gaba ɗaya raka'a nawa zakai kuma guda nawa suka karbi ma ko ba haka bane amma in ka bayar da dama al'umma suka yi sanadiyarka to insha Allah ladan ka zai zama cikakke ko bayan baranka Allah ba mu dacewa Allah ka samu amfani al'umma da kuma kawo kanmu a sai ƙarshe aka ce akwai sanarwa guda biyu na farko na murna na ɗaya kuma na alhini na biyu na alhini ah na farko na murnar shi da mu fara kawowa shine Malam Musa Muhammad da yake gefe na ta bangaren dama zance ko hagun ku daman ku ne hagun dina yana gayyatar daurin aure da za a yi a wannan masallacin ranar Juma'a mai zuwa bayan Juma'a ko